Infection and she wani zubin ko ka samu infection yana taba maka
musamman kamar idan kika ji cikinki yana ciwo ke ko kika ji cikinki yana kullewa ko wani abu akwai wani mataki da kike dauka na zuwa asibiti
gaskiya na ban tunanin kawai kamar ina jin yanayin wannan ciwon cikin ina ji ba zan iya rike shi ba haka sai in yi to decide in je asibiti amma kuma in naji kawai wannan zan dan sha mai lijin ne ko boscofan kawai sai in sha
to kin taba zuwa asibiti sanadiyan ciwon ciki
gaskiya ban taba zuwa ba sunana Aisha Sani
me kika sani game da cutar hanji ko ciwon dake kama hanji akwai wani wanda kika taba gani dai daga cikin cututtukan nan sun kama shi ko ita kuma sa'an nan suka je asibiti aka ce ya taba hanjin su
ni ya taba yi min da hanya da kuma ulcer dan hanya ma har operation an yi min ulcer kuma an kwantar da ni a asibiti da shi
banda wayannan cututtukan da kika irhu akwai wata cuta da kika sani wanda kawai an ce ai kai wannan cutar hanji ce ba wai wata cuta bane ta taba hanjin shi kanshi ne cutar hanjin
a gaskiya ban san ta ba wannan ne su kadai na sani
to musamman ma ke da kin taba yin daya daga cikin cututtukan nan da suke taba hanji idan kika ga mutum cikin sa na ciwo ko cikin sa na damka yana fama da ciwon ciki wace shawara kike ba wa mutum
ina ba mutum shawara ya je asibiti saboda na san illar ciwon ciki na ba shi shawara ya je asibiti kuma sannan ya yi sauri ya yi gaggawar daukan mataki akan ciwon
sunana Abba Tafiya cutar hanji gaskiya kai tsaye ba zan iya cewa na san wata cutar hanji ba sai dai kuma cutar da nake gani tana kama hanji wanda zan iya tunani zan iya cewa ita ce cutar hanji wanda ita ce cutar typhoid ba wai ni na taba yin cutar ba ne akwai dai abokina wanda shi cutar typhoid ɗin ta kai ga ya typhoid ɗin ya yi tsanani a jikin shi har ya kai ga ya taba hanjin shi wanda ma lokacin sai da ma aka mishi aiki kamar aka duba hanjin da ya tabo aka gyara abinda za a gyara a jiki to wannan shi ne nake gani a matsayin cutar hanji ta haka ya kamata gaskiya dukkan wanda yake wata irin rashin lafiya musamman ma abinda za ka ji ya shafi cikin ka ciki yana kulle maka yana yawan murɗa maka ya kamata mutum ya je ga masana wato likitoci su duba a tabbatar da menene yake damun shi da lokuta da dama ku samu cewa idan mutum yana rashin lafiya irin haka in zazzaɓi ne in typhoid ɗin ne ko da abin ya zo da ciwon cikin da murɓawar cikin ba a cika damuwa da wai sai an je wai ga likita domin a yi tunanin a duba ko abin ya shafi shi hanjin mutum a iya tunanin mu ko wannan cutar typhoid ɗin ce haka za mu yi ta maganin ta tun da yanayin da muke zuwa makon likitoci ko za a nemi ce ne a bamu magani a kemis a bamu maganin typhoid ko kuma a bamu maganin ainihin wato zazzaɓi ko na ciwon ciki ba mu san cewa ma abin yana taɓa hanji wanda kuma gaskiya taɓa hanjin yanda yake ba karamin abu ba ne mai illa saboda shi kam a kan shi na gani saboda kyakkyawar miƙewa ma ya yi tafiya ba shi iyawa sai zai yi ka tafiya haka kamar a durƙushe kamar irin yadda tsofaffi nan wanda ba sa iya miƙewa su tafiya haka za ka kullum yana tafiya yana riƙe cikin shi bai iya miƙewa to sai fa da aka je aka yi wannan gwaje-gwaje ne aka yi a wani aka duba sai aka tabbatar mai da cewar ai typhoid ɗin ne ma yi tsanani a jikin shi wanda har ya sa ya taɓa hanjin nashi wani hanjin nashi ya lalace ma sai da suka cire abin da ya lalace a jiki da haka a duk lokacin da mutum ya samu kanshi a irin wannan yanayi ya ji cikin shi yana ciwo ya kokari kai ya ce shi zai ɗauke wa kanshi nauyi ya ce ya san maganin ciwon ciki kawai fare shi a ya kamata ya je wajen masana su duba mishi tabbatar tunda akwai abubuwa da dama a cikin cikin mutum so sai an duba ne za a tabbatar da a cikin kayan cikin naka ma wanne ne ma ya tafi yake sama murɗa a ciki ne da kare a cikin cikin suke ko hanjin ne ko hanta da ce ko koda ka ne ko ma menene kin dai ya ma ciwo dole cikin ne zai murɗa wanda ba za ka tabbatar da hakan ba kai kuma sai ka je wajen likita shi ne zai iya tsamewa a ciki ya gaya ma shin wanne ne yake ciwo wanne ne ya tafi kuma gaskiya dai cuta irin ta hanji ba sanadiyan ko kun san babban abu ne dukkan cutar da a ce ta taɓa hanjinka ai babu zaman lafiya tunda ba an kashe abinci ai ta nan yake ita ce hanyar dai abinci kuma an zo ba labari ai to kun ga sai an kai da aka gaskiya kamata mu kula sai ka zuwa wajen masana mu daina wasa da duk abin da ya shafi cikin faranta ma ya kai ga hanji
sunana na Nasir Abdullahi Umar babban din shi tattace da mu yanzu mafi yawancin dan Najeriya ita ce ulcer duba da yanayin da muke ciki to daga cikin yanayin cutar gaskiya dai ni nayi ulcer kuma na san wani abu kadan daga cikin ulcer tun da ba zan ce na san komai ba, saboda ita wata cuta ce wadda take bayyana maka cututtukan da baka taba sanin da su a jikinka ba. Sai da abin da ka sani na cutar dan adam wata tana haifar da shi a jikinka. So da yawa wani zaka ganci yana kwanci a rasa kansa a rasa yimbinsa, a ƙarshe in aka cika bibiya ko aka je ga likitoci sai a gano cewa ulcer ce ta tashi ko ta motsa, sai a yi controlin wannan ulcer sannan zai samu wannan sauki.
Sunana Zaharuddin Abdullahi, wannan likita ne a garin Kano. To a gaskiya ni dai irin cututtukan da zan iya cewa na gani abin da ya faru da wani shine cutar ulcer, saboda akwai gurbin da ya kamu da irin cutar da ake cewa gyambon ciki, saboda farko a kullum zaka ji jin sa ya rike gam yana ta kususu a hankali a hankali har abin ya dawo gadon bayan sa sai sace da iya sujada ko ruku.
Sunana Hajar Ali Indabu. So a cututtukan da na sani wanda suka shafi ciki akwai cutar nan ta gyambon ciki wato ulcer kenan. So dama ita ulcer abin da yake kawo ta mafi yawancin lokaci shine kamar sakaci ko na cin abinci haka. So shawaran da zan bawa masu dauke da irin wannan cuta ko kuma wanda suka san suna dauke da wannan cuta, to gaskiya a rika daurewa ana bin dokokin likita domin a zauna lafiya.
Kana asibiti za ka ga mutane sukan zo da wasu matsaloli da suke da kama da haka, da misali to amma alamomin ta da dama suna da hari kamar da ni magana kaman abin da shafi ciwo ciki ko kumburin ciki ko rashin samun natsuwa game da abin da shafi bayan mutum ya ci abinci misali saboda bincike ya nuna cewa musamman bayan idan mutum ya ci abinci yakan zamanto cewa abun ya ramfi ta'azzara a lokacin ya ramfi damansa fiye da a ce bayan ya yi bayan gida misali to kin ga abin da shafi ciwon ciki dama bayan mutum ya ci abinci lallai hakan yakan haddasa ne bayan irin wannan rashin jituwa ta kasance tsakanin abincin da mutum ya ci misali da kuma ita uwar hanji abin da shafi irin wannan abubuwa to sai kin ga hakan ya sa ciwon ciki amma ciwon ciki din kuma ko kumburin ciki ko kuma rashin samun mutum ya samu natsuwa game da cikinsa game da abin da yake cikinsa misali bayan ya ci abinci to shi yasa ma zan so masu sauraron mu san cewa hikimar masana wanda suke cewa abin ya fi tashi ya fi ta'azzara lokacin da mutum ya ci abinci fiye da a ce lokacin da ya yi bayan gida saboda bayan gida yakan an samu kuma natsuwa fiye da yadda bayan ya ci abinci misali saboda wannan rashin samun natsuwa da bayan game da abin da yake bayan ya riga ya ci a cikinsa so haka nan har abin da ya shafi kuma alamomin ta har yanzu daga ciki abin da ya shafi bayan gida da ruwa wato gudawa ita misali za a ga kamar mutum yana yawan nishi yana yawan bayan gida da ba kamar yake ba misali yana sassake haka misali kamar abin da ya shafi da gudawa misali sai ya zamanto bayan gidan ya kan zamanto ruwa misali ta inda za a ga nishi yakan yanzu ya sake ya jima ko ba tare da jima ba ya sake daga baya misali so muna sha ga mutane da dama cewa abin da ya shafi irin wannan abubuwa akwai da dama abin da sukan kawo su dama da yawa sun hada da abin da ya shafi cin kayan zaki misali kamar su chocolate da sauransu ko shan wasu abin sha da yakan kasance akwai irin wannan chocolate flavor ko wasu abubuwa na zaki da sauransu misali sai kuma yawancin abinci mai nauyi da dare mutum ya kwanta da dama masana bincike ya tabbatar da cewa da dama wasu kan samu wannan saboda bayan sun ci abinci sun kwanta kuma abin sai ga daga baya ta'azzara misali kuma an ci abinci mai nauyi kuma ga shi an kwanta misali sai ga wannan rashin jituwa kuma ta sa ita haddasa ta faru tsakanin ita musamman ita uwar hanji da kuma abin da mutum ya ci misali sai kuma abinci da ake yawan soyawa wato fried food da muka sani abin da kawai za a sa abin da ba wai dafa yake sosai wani lokaci shi yasa ake kiransa fried food ba wai dafa ake ba sai dai halar soyawa sama kawai a ce misali abu bushe mutum ya ci shi wani lokaci to shi ma lallai ya yi sabon da yakan kawo irin wannan matsaloli da muka yi magana to zan son kara masu sauraron mu a nan har sai game da abin da ya shafi ganin likita don idan hakan ya faru akan ba da shawara mutum ya ga likita saboda da karshe ba maki akwai bukatar mutum zai wasu yan gwaje-gwaje misali ganin ko zai ga likita daga baya tura shi kamar abin da ya shafi gwaje-gwaje ana yi kama akan yin gwaje-gwajen bayan gida misali sai kuma wani lokaci ciwo musamman idan akwai ciwon ciki da yawa misali ko rashin samun natsuwa game da cikinsa akan tura shi har yanzu a tura shi bangare da akan yi hoto misali kamar abdomen scanning to sai a gano menene yakan haddasa hakan misali to za a yi da aka san cewa yana da alaka da wannan yanayi na irritable bowel syndrome to sai ka ga an dauki matakai da ya kamata a kiyaye wa'incan alamomi da suka kasance kama daga su ciwon ciki ko rashin jituwa ko yawan gudawa misali da sauransu nan sai kuma shawara da likita zai bada misali da dama bayan yin wannan kuma kan ba su shawara cewa to su daina cin wasu abubuwa da bai ba su kamata ba misali sannan su dinga cin abubuwa da ya kamata za su tabbatar da jituwa da kuma rashin samun matsaloli irin wa'annan a cikinsu misali to irin wannan abubuwa sun hada da dama akwai abinci da dama da ya kamata a ce ya zanto cewa mutum bai yawanci su da yawa kamar abin da muka magana abin da ya shafi abinci ko abin sha mai yawan irin wannan zaki-zakin da chocolate da sauransu misali sai kuma abubuwa masu yaji da sauransu sauransu ko rukunu da sauransu da ake ci daga baya ga abun ya ta'azzala ya zama to cewa yana da mutum ta tayi da baya tsammani haka nan har yanzu abin da shafi farakarwa lalle ya zama wajibi bayan an yi wannan akan farakar da su misali daga baya cewa su tabbatar da cewa suna cin abinci a lokaci da kuma maimaita cin abinci a lokacin misali misali idan mutum zai ci abinci ko kaman karyawa misali in ya karya da safe a ce gobe zai karya sake karyawa da safe haka na cin abinci da rana ko da yamma misali zamto cewa yana kayyade wannan lokuta na cin abinci saboda sai wani lokaci akan samu abin da zaka yi kan faru shine akan samu rashin biyayya na din lokaci da kuma nan ya cin abinci akan lokaci da ya kamata to sai zamto cewa ana cin abinci a lokacin da ya zamto cewa za a ci abinci kuma ba tare da sai an samu lokacin mutum ya makara bai karya da wuri ba ko ya makara wani wurin aiki da wasu abubuwa da zai ci abinci a lokacin da ya kamata ba to za shi ga da dama masu irin wannan matsala an fi samu su da yawa ta irin wannan mutane da wani lokaci ba sa samun lokaci su ga cewa sun ci abinci a kan lokacin da suka kayyade wa kansu da kuma lokacin da ya kamata sukan ci dama ta farko saboda yanayin ayyuka ko yanayin abubuwa da suke yi yau da gobe to lalle mukan ba da wannan shawara cin abinci da kuma kayyade lokaci na cin abinci musamman da muka magana abinci mai nauyi kaga bai kamata a ce mutum ya ci abinci mai nauyi sannan kuma ya kwanta bayan ya ci abinci ya kwanta da dare kuma shi kenan to sai ga ana yawan samun wannan matsaloli daga baya sai kuma cin abinci da yawancin abinci da bai da nauyi misali kamar abin da ya shafi su ganyayyaki da kuma su kabeji da sauransu misali to kuma sukan taimaka wurin rashin samun irin wannan jituwa da rashin jituwa da ake samu tsakanin uwar hanji da kuma abin da mutum ya ci har a kai ga rashin kana samun irin wannan matsalolin da suke faru musamman alamomi irin da suke aukuwa saboda wannan da shiga ita wannan yanayi da muke magana a kanta to sai kuma na gaba zan son ba da shawara har yanzu game da shan ruwa ya zamto cewa ana yawan bayan an ci abinci a shan ruwa musamman yanzu da muke cikin lokaci na hunturu da kuma yanayin bukatar shan ruwa kaɗan za a ga mutum ya jiki shi yana shan ruwa balle da bukatar ya ringa a yau ta shan ruwa saboda wannan shi ma yakan taimaka wurin surka da kuma ya tafiyar da abinci da ya kamata a jiki har ya kai ga mutum ya je bayan gida daga baya lafiya lau ba tare da an samu da wannan ciwon ciki ko kullewan ciki ko wani abu misali sai kuma yawan motsa jiki yana da kyau musamman idan mutum ya samu lokaci ya zama to cewa yana motsa jiki to shi ma lalle bincike na cewa yawan motsa jiki yakan taimaka wurin rabuwa da irin waɗannan matsaloli saboda abincin da mutum ya ci wani lokaci in daskarewa zai iya zauna to kaga anan kuma mutum ba bai zauna ba shi zai samu lokaci misali yakan dan motsa jiki saboda wannan yakan taimaka shi ma har yanzu ya ga bai jikinsa bai da nauyi sannan abin da ya ci shi ma ba wani nauyi gare shi ba ko wani abu sai kuma na gaba shi ne shawara wurin rashin cin waɗannan abubuwa da muka yi magana a ɗazu na abin da ya shafi yawan cin abinci mai nauyi da dare ko wani abu ya zamto wannan an gai an kiyaye sai kuma cin abinci da akan iya wannan abinci ba mai nuna ba nuna yake yi ba abin da muke da wannan fried food da ake yi din kawai sai a yi shi ko soya shi aka yi sama-sama a bubu shi haka misali to shi ma irin wannan guje masarar da yakan taimaka saboda kara fara cikin ita wannan matsala ta irritable bowel syndrome da muke magana to wannan su ne ya kamata a ce masu sauraron mu sun dauki matakai akan cewa lalle kar su ga sun samu matsalolin irin wannan su tabbatar da irin wannan abubuwa da aka faɗakar game da abin da ya shafi kiyayewa na cin abinci abin da ya kamata a lokaci da kuma su motsa jiki ya zamto duka wannan zai kan taimaka wa mutum saboda mutum jikinsa ba zai nauyi ba sannan abincin da ya ci ma ba ƙara nauyi wa jiki zai ba har ya kai ga a samu matsala ta abin da ya shafi ciwon ciki ko kullewan ciki ko har zuwa bayan gida da sauransu.
Allah ka ba mu sa'a, mai sama, 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 Allah ka ba mu sa'a, mai s
filin kwalamarmu inda wakilin sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malama Nafisa a yau.
A cikin zauranmu na kwalama a wannan makon zamu gabatar muku da wani abin sha wanda malama Nafisa za ta gabatar mana. Mai sauraro a biyo mu.
To yau zamu koyar da yadda za a yi yogurt amma na waken soya. Waken soya na mu. To da shi za a yi wannan yogurt. Tashin farko uwar gida ta samu waken soyanta. Idan ta samu waken soya nan ta tsince masu dattin ta gyare shi sannan ta wanke. In ta wanke sai ta jika shi. Idan ta jika shi sai ta rege. In ta rege ta cire mishi duk wani tsakuwa haka da datti sai a kai mata nika. To idan aka nika miki aka dawo daga gurin nika sai ki tace shi.
Ba tare da ta yi
sulfi ba. Za ta tace shi. Idan ta tace shi sai ta daura wannan tacen akan wuta. In kika daura shi akan wuta to karki je ko ina. Musamman idan ya fara tsawa ya fara tsawa. Kaman zai awara. Sai ki bashi ya ta dahuwa ya ta dahuwa ya ta dahuwa. Da kin ga kumfan nan ya fara kake bari kumfan nan ya fita saboda shi ne ma sinadarin. Ki samu lodin ki haka kina tare da shi kake bari ya zuba ki danga ki juya shi. Sai ta bar shi ya dafu kusan ne kusan minti 30 mai nan kan wuta har sai ta ji gafin waken nan ya fita. Idan kika ga ya fita ya gama wannan kumfan ya gama duk wani abu da shi sai ki sauke ki samu wani mazubi haka sai ki jine shi. Idan kika jine sai ki kai shi inuwa ki rufe shi. To misali kamar a ce yau da yamman nan ta yi idan ta yi shi da yamma ne ta dafa ta shi da yamma ba sai ta ajiye shi sai zuwa gobe da safe.
Zai kwana
da safe a rufe sai zuwa gobe da safe. Idan kika zo gobe da safe kika bude shi za ki gan shi ciki ya yi kauri-kauri ya koma kaman kindirmo.
Na laska ne kenan.
Eh za ki gan shi ya koma kaman kindirmo. To idan kika ga ya yi haka sai ki samu sugar ki da flavor.
Ba lalacewa ba.
Ai haka ake so. Ai yogurt ne aka na shi wannan waken soya. Sai ki zuba ya sugar ki ki sa flavor ɗin ki yadda kike so. Da sugar dai ne yadda za ki ji ya miki. Ki samu murhi. Ki burge shi. Kamar nono irin ko kindirmo an burge shi. Haka za ki ga ya yi. To sai ki sa shi a fridge. Ana sa shi in za a sha shi da ya zama da sanyi ne. Za ka fi jin daɗin shan shi. Yana sa kiba ma za ki ga yana sa ka kiba in je ka jure sha za ki ga ka dan yi kumari gaskiya.
To kuma na iya ba yara kina
sosai ba wanda ba a bamuwa. Ba wanda ba zai sha ba.
To kun ji fa mun sauraro cikin sauki da salama mutum ya samu yawan har gida. To a gwada a rai.
Saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta yana gabatar da shirin Zahra Aminu Sarki da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku a kasance lafiya.